Ya, madaurin ki daya. Masu sauraron tsuntsiya madaurin kida, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Shin wani irin tarbiyya ya kamata iyaye su bai wa ƴaƴansu domin kada a riƙa amfani da su wajen yin ayyukan asha ko kuma ta da zaune tsaye? Abinda zamu duba kenan a yau. Kuma wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari ya samar mana ra'ayin wasu daga kanin Dabo kamar haka.
Sunana Awali shugaban unguwa. Hanyoyin da nake gani za a bi wajen gyara tarbiyyar yara a wannan zamani. Ita da mun tarbiyya gaba daya ta aiki ne na bangare uku wanda yake iyaye, malamai da kuma al'umma. Iyaye za su libada ta tarbiyyar a gida ne. Sannan kuma su malamai a lokacin da aka ce yaran nan sun dawo wajen su a makaranta, su ma su ba su tasu na su bangaren. Sannan kuma al'umma, wato ma'ana yara sun baro gida ba su kai makaranta ba, anan a lokacin da aka ga yaro ya aiwatar da wani abin da ba daidai ba, to anan ne kuma al'umma za su shigo su cika nasu, ba wai tunanin cewa ɗana ne ko ɗan ɗan uwana ne ko na san shi ko ban san shi ba, a'a madauka a matsayin al'umma ne, in yayi ba daidai ba a gyara masa. Ta haka nake ganin tarbiyya, in dai kowanne ya cika wannan bangaren, to insha Allah tarbiyya za ta yi daidai.
Sunana ɗan kaka Muhammadu. Sai ko abin da yake akwai kai ne gida, kai ne za ka kula da uwar yaran nan, ita kuma uwar yaran nan ta kula da yaran nan. Idan ta kula da yaran nan, to tarbiyya za ta samu. Amma kai in baka kula da yaɗin matarka ba, to ita ma ba za ta kula da ƴaƴanta ba.
Ba kula kamar ya ba ba.
To, kamar abin da ya sa kamar kai ne gida, in ka kula da iyalinka, to lallai uwar yara za ta kula da su, ta koya musu tarbiyya, yaran nan su kula da tarbiyyan nan da uwar nan take nusar da su. Kai kuma mai gida ka nusar da uwa ta su da tarbiyya, in ba ka bi da ita da wannan tarbiyya, ita ma ba za ta bi da ƴaƴanka ba. Idan kuma har ila yau ka bi da ita wannan tarbiyya, to duk yanna aka juya aka dawo da abin da ka gaya mata za ta yadda da shi, amma in ba ka yi, in ka gaya mata ba za ta yadda da shi ba, to haka ƴaƴanta za su yi.
Sunana Tijjani Ma'azu Ojara. A taƙaice, ita maganar tarbiyya magana ce mai haɗin gaske, to amma a dunƙulewa shi ne iyaye su a karan kansu zama nagari, su zama nagari, sannan kuma duk abubuwan da za su yi a gaban ƴaƴansu ya zama a ce suna abubuwan da suke masu kyau, don ƴaƴansu sun taso suna taimaki suna kwaikwayon su ne kai tsaye, abinda suke yi suka ga ana yi a gidansu, to da shi za su taso. Wannan shi ne a takaice.
Ya kenan, duk abin da ka san cewa ba za ka iya yin sa a gaban ƴaƴanka ba, misali ga mata ka kauce masa,
kai kanka san wannan abin ba da kyau. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye cewa menene da'a, sai ce da'a shi ne abin da zuciyarka ta nutsu a kansa. Amma sai sahabbai suka tambaye, to ya rasulullahi, menene abu wanda yake al'isin, ma'ana abin da yake zunubi ko kuma abin da yake mara kyau wanda ba tarbiyya kenan a cikinsa? Sai ce abin da ya kai komo a cikin zuciyarka, sannan kuma ka ce kyamatar mutane su ganka kana aikata wannan abin. Kira ka duk wani abu da ku iyaye kuka san cewa idan ku ba ku so ƴaƴanku su gani, to ya kamata ku kiyaye. Sannan a karan kanku magana ta farko fa shi ne ku ɗin ku zama nagari.
Sunana Ali Yusuf Kakaki. Wato, hanyar da iyaye za su bi domin tarbiyyantar da ƴaƴansu hanya ɗaya ne ta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu, cewa mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu abubuwa guda uku. Na farko, karatun Alƙur'ani da san manzonmu da kuma Ahlul Bait. In muka dora su akan wannan koyarwa na Alƙur'ani da manzon Allah da iyalan gida Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu wani bayan shi a ra'ayi. Wannan shi ne sako tabbas.
To a mu'amala fa, misali a mu'amalance,
to mu'amala duk da ta lalace, yanzu iyaye abin da ya kamata su duba wajen tarbiyyantar da ƴaƴansu ala kulli halin, su rinka dubawa daga safe zuwa rana zuwa yamma, wani ya hali yaro yake ciki ba a bar yaro sakakkayyarin irin yaro ya je makaranta ya dawo, an duba halin da yake ciki, wasu waye abokan shi da su waye yake hudda.
Sunana Malam Muhammad Aliyu. wato kasan iyaye haƙƙinsu ne tarbiyyar yara ta tashi da tarbiyya tun daga gare su. Tun yaro yana karami aka yi dora shi akan hanyar da ta dace kafin ya san wani abu ma kafin ya ma san me zai fara zuwa ko makaranta ko abin nan ka dora shi akan wani jadawali daban. Amma kasan wani shayanin tarbiyya yana da wahala. Kai kana gida kana ta famar tarbiyya in ka fito waje baka nan kuma yaran samu wata mummunar tarbiyya daga baya. To amma abin da ke kawo haka ga iyaye su duk da suka ce na ga iyaye yaro ya tafi da tarbiyya ko kuma in ka ga yaro ya tafi ba tarbiyya to shi ma wanda ya tarbiyyantar da yaron bai samu kyakkyawar tarbiyya ba.
Usmana Shamsu mai shadda, wato ni shawarar da zan ba wa iyaye kamar misali magidanta kamar mu hanya ce guda biyu. Na farko dai mu duba Allah mu riƙe Allah sannan nauyin mu riƙe sana'a. Shi yaro kullum abin da yake da bukata shi ne duk bukatunsa idan ya kawo ta na makaranta ne na yau da kullum ne ya sutura ce dan abubuwan da yake gani a makota. Idan an yi kokarin kana sana'a ka riƙe sana'arka to na tabbatar da cewa Allah da ana ɗauki masa wannan ana kula da shi ana kula da tarbiyyar mahaifiyarsa shi ma ana kula da tarbiyyarsa na tabbatar da cewa za a samu ingantacciyar rayuwa. Hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu kuma makarantun da muke ɗauka muke kai yaranmu lalle ne wajibi mu duba an inganci makarantun sannan mu inganci malaman. Kaga da a baya za ka ga malamai za su koya yara tarbiyya sannan su koya musu ilimi amma yanzu ne ilimin yawanci kadai suke koyarwa ba tare da tarbiyya ba. Don wani lokacin ma idan ba kula da tarbiyyar makarantun da za ka je ka kai ɗanka ba to a nan ma sai an san lalacewar tarbiyya. Sannan kuma mu dinga kula da kai komo ɗinsu yaran nan ƙanana dole sai ana domin a yanzu ta kai matsayin da wayansu yaran ma ƙanana ne za ka su suke lalata yara ƙanana.
Suna Musa Ɗanzariya. Na farko dai daman Allah subhanahu wataala ya baka ƴaƴan ne domin kamar yadda ake cewa an baka kiwoce su ka tarbiyyata da kyau samu ba to abu ne wanda yake zama kalubale gaskiyar magana akan fa samun matsaloli daga iyaye. Na farko su kansu iyayen tun daga yanayin auren da yanda har ake zuwa Allah ya azurta ka da ƴaƴan wato mutane suna daukan wasa ba su ma san yaya ainihin haƙƙin Allah yake ba. Na farko abin da yake ba ai kwari duk mutumin da ka ce Allah ya azurta ka da ɗa na farko dole ɗa ya san cewa cin zarafinsa da wahalarsa da tarbiyyarsa kai kana da damar da zaka iya ɗauka. Wannan dalili yake sa ɗanka ba zai tafi a wuce a wuce ba kuma ba zai mu'amala da yaran da suka fi ƙarfin iyayen suka fito ba. Amma tsabar matsalar da ake samu shine za ka ga yau a gida shi kansa uba ya nuna lusari ne shi ya nuna shashasha ne shi ma'ana abin da nake nufi ba zai iya ɗaukan tarbiyyar iyayensa da gudanar da haƙƙin iyayensa ba ta abin da za su ci sai ga sai kama kame an bar wa mata su suke ɗaukan ɗawainiya har ma iyayen sun gane cewa iyayensu maza wato su ba abin da suka iya yi sai mata. To ka kuga harka ta tarbiyya da aka ce mace za a zuba idanu to gaskiyar magana dole irin wannan matsalolin faru. Sannan babban abin da yake faruwa shine shi kansa tarbiyya ta addini in ka ba wa ɗanka wadataccen tarbiyya ta addini tun yana ƙarami ka nusar da shi Allah da manzonsa wannan yana taimakawa wajen gudanarwa da shi kansa ɗan in ya zo tarbiyyarsa ta yi kyau ya zama su kansu iyayen kai ma ka ci gajiyar abin da ka tarbiyyata.
Sunana Isa Bellaja wanda aka fi sani da dattijan arziki. Na farko dai yaro ka koya masa sana'a lokacin da yake karkashin ikon kai daga shekara 6 zuwa 14 ya zama to ka hada shi da wata sana'a wadda zai daga koyo ba sai ya girma ba sannan ka ce koyi sana'a kuma ya zama to kana bibiyar yaranka a kullun yana kusa da kai kana tambayar sa me yake faruwa ka zama abokinsa ba ka zama kullun ya aika buga kudi ka tafi makaranta ba gashi kaza kaza amma ba abokinsa baka koma gida da wuri baka mu'amala baka komai da shi baya ganin ka ya sai tarbiyya tarbiyya daga uba da uwa suke hada su koyi tarbiyya.
Masu sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tana fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari da ya taimaka ya samo mana waɗannan ra'ayoyi akan tarbiyyar yara, Jummai Alice daga birnin Washington DC nake muku fatar alheri. A huta lafiya.
Allah katar mu guda da ya kai ne ni dauna lafiya kar wadan su samu amalla Baba babu kyau tunda an yi a baya ko bugu ne